أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوديا تتبتا قال لامي قرما دبوايا دي قدر تامن حدوا وانا ساهيا تلحدي a yau muna 8 ga wata na 5 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 12 watan 12 miladiya ta 2021 wannan zai zamanto zama na 13 insha Allah a cikin karatun ya kamata uwaye su kula da tarbiyyar yaransu. Magana ta ƙarshe iya daga cikin bayanai da ake yi shine ana wasafta wasu halaye wanda bai kamata ba mutum a matsayin shi na mahaifi ko mace a matsayinta ta mahaifiya ta siffantu da wasu siffofi waɗanda suke ba su da kyawu. Siffantar uwaye da siffa mara kyawu uwa ko uba yana bayuwa zuwa ga dan nasu shi ma ya doka ya sabaye gaba wannan hali wanda baya da kyawu da haka wajibi ne dukkan mahaifa su kiyaye haka. Bayanin da ake kai shine bayanin da ya shahi wasu magidanta da zaka ga suna shan sigari, mana suna shan taba ko yana shan watakila shisha ko kuma ma gaba ɗaya ma wiwi kin ma yana dan busawa. To kaga wannan bayar da tarbiyya da haƙƙin shi gaskiya zai yi wahala ƙwarai da gaske. La siyama irin wanda ake gani a hili. Idan ɗanka ya ganka kana shan sigari, to kai ya za a yi wannan yaron ya kasa shan sigari? Kaga sai dai gyara Allah. Sai dai wani hukumci na Allah subhanahu wa ta'ala na daban. Amma sababi na ya sha taba ya kan kama kusan kashi 99 a cikin 100 tunda mahaifin shi yana sha. To lalle iya da kyau mahaifi ya kiyaye duk wani abun da zai kawo zuwa ga sukurkurcewan tarbiyyan ɗan shi. Kuma duk inda aka ga mutum da karan sigari, kaga ba za a mishi tsammanin alheri ba, ba za a kasafta shi ba daga cikin mutane waɗanda suke na kirki ko na makamancin wannan. Ko da na kirki ne dai a la'aiti hali wannan siffar da ya ɗauko mara kyawu na halin shan sigari, to za ta yi zamanto ta yi ƙwarzane a cikin harkar zamantakewa tsakanin shi da mutane. To dalilai da suke nuni a kan cewa wannan taba haramun ce a satin da ya gabata an karanta dalili wajen guda 5. A gurguje dalili na fari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yamma mutane bayanin at-tayyibat, ababen da suke dada da nagartattu tsarkakakku, sannan kuma ya musu bayani akan haramcin al-khaba'is, kazamta, wanda taba tana cikin kazamta tabbas, wanda kuma yake busa shi kowa sanin haka nan. Saboda zaka ji mutum yana wani irin wani iska na daban, yana mutuwa wani irin wari zaka ji, la siyama idan yana gama sha zaka ji wani hamami da wani tashin hankali daga cikin jikin shi na huta. Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye. Abu na biyu, taba ya tabbata cewa bincike da aka yi a likitance abu ne wanda yake cutar da jikin gangan jikin ɗan adam, kuma yana ma rubuce a cikin kwalin da ake saya wanda karanta ma a cike yake cewa kai hankali yana cutar da lahiya. Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya faɗi cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kar ku kai kanku zuwa ga abin da zai halakar da ku. Wa ahsinu, ku zama to masu kyautatawa. Duk waɗannan sinadaran da Allah ya zuba a jikinka, haka nan kawai ka zo ka lalata su saboda son zuciyarka. Allah ya ce wa ahsinu, ku kyautata, kar ku yi haka nan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Dalili na uku shine wannan al'amarin na shan taba yana kai mutum zuwa ga ya rasa ranshi, saboda huhun shi zai rikice ya lalace, ka ga mutum yana kaki yana hudu jini a dalilin abubuwan kirjin sun giya. Sannan dalili na biyar tana daga cikin abin da malumai suke sannafa shi a matsayin abun maye. To shi kuma abun maye, Allah ya yi bayanin cewa ismuhuma akbaru min naf'ihima, duk yanda kake ga cewa kana wannan samun wannan alherin da bai takara kada ba dalilin shan sigari, to cutan da yake ciki yafi karfin amfanin da yake ciki, da haka kenan a bar shi. Abu na biyar, dukiyar da zaka rika amfani da ita, kudin da zaka sai taba ka lissafa ka kuma ka san abin da zaka faɗi wa Allah gobe kiyama, saboda duk abin da ya shigo aljihunka na abin da ya shahi dukiya ne, to Allah sai ya tambaye ka ta wace hanya ka kashe shi. Ta wace hanya aka bi, kai ka ga ba zaka ce ba Allah ta baka saya ba, to kaga akwai matsala. Allah ce kar ku al-mubazzaranci, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, masu al-mubazzaranci ɗan uwan shaydanu ne. Subhanallah, Allah ce wa kana shaytanu li rabbihi kafura, shi kuma shaydan ya kasance mai butulci ne game da Allah subhanahu wataala. A cikin shan taba akwai banzantar da dukiya da wancan kalar da ita cikin abin da ba amfani a nan duniya ba amfani a lahira, banda ma abin da zai gadar wa mutum na cututtuka da sauransu da cutuwa hatta bangaren da ya shahi addini shi. Sannan abu na gaba a cikin sayan tabar na akwai tozartar da dukiyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kariha Allahu lakum ida'atal mal, Allah mai girma da buwaya ya kyamatar muku, ya hana ku, ya haramta muku ida'atal mal, shine wance kalar da dukiya da salwantar da ita da sagartar da ita, sanya ta cikin abin da bai da amfani. Sannan kuma ba haka nan, mazalla ya faɗa a cikin wani hadisi cewa dukkan al'ummata mu'afa, ana musu yahiya sai waɗanda suke masu bayyana aiki na banna. Kaga duk wanda yake shan sigari za ka ga ko aka zai ɗauka a wajen mai tebur, wajen mai menene kawai ya sa wuta, al'umma suna kallon shi, watakila yana samun abun hawa, watakila kaza, watakila kaza, watakila kaza. To Allah yana son bawa in zai yi abin da ba daidai ba ya ɓoye, idan zai duk da abu ne wanda yake haramun ne, amma in ya ɓoye nan, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya yahe mashi. Amma haka kawai ka hutu, kai ka ɗauki wani tafarki na lalaci, kuma fama kake tallau duk al'umman da suke tare da kai su ma su bi wannan tafarki, kaga wannan ba ƙaramin matsala bane da illa. Allah kiyaye. Wannan kaɗan daga cikin ababen da suke da alaƙa da abin da ya shahi haramcin shan taba ga cutar da mutane sosai. Har za ka ga ana rubuta wurare daban-daban, ca nan ba a shan sigari, nan ba a shan sigari, kuma ƙa'idar shanta ma baya halatta ga mutumin da zai shaƙin ya zo ya zamanto ya kunna ta a cikin mutane, ya kunna cikin mutane yana sha yana huzo yana huro muku warin hayakin, shi yana cutar da kanshi, kuma yana zuba wannan cutar hallo yana sake furzo muku ita, kuku cutu shi ya cutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kare cutar da makwabcin shi. Wannan gaba ta bangaren wannan kenan. Abu na gaba shine abin da ya shahi uwaye su zamanto suna biyayya su ma ga mahaifansu. Bimana idan ya zamanto kana biyayya ga mahaifanka, to wannan ka kama sullam, ka kama kuranga da tsanin da izinin Allah kai ma ɗiyanka za su yi biyayya a gare ka. Amma nawa za ka ga ya yanke ɗiyan shi da uwayen shi, mana abinda alaƙa tsakanin uwar shi ko mahaifin shi da ɗiyan shi wata alaƙa ce wanda kawai sai ɗan abinda ba a rasa ba. Baya hiransu, baya nuna girmansu a gaban ɗiyan shi, ko ya riƙa nuna jijji da kai game da yana alfahari da mahaifan shi, duka wannan ba zai a gaban ɗiyan shi ba. To wannan alama ce akan cewa su ma daga ran da suka girma suka samu abinda suka samu, idan suka fasa suka yi gaba suka yi aure, to shi kenan daga matarsu sai ɗiyansu ba ruwansu da kai. To tun a yanzu ka riƙa kwatanta musu yadda rayuwar mahaifanka ta shiga cikin rayuwarsu,
ya zamantu suna jin cewa kana alfahari da mahaifanka, su ma su alfahari da kai, kina alfahari da mahaifanki, su ma ɗiyanki su alfahari da ke. Amma ga mutum kawai ya koma gehe ya killace kanshi daga shi sai matar shi sai ɗiyanshi, uwayen shi da ƴan uwan shi, kannin shi, yayin shi, a wannan ko aka wani zai zo gidan dan uwan shi ya rasa abincin da zai ci, billahi lazi wani ga abincin akwai wa wannan mai gidan ya yi ƙarhin magana abinci, amma la ƙarin shi sai ya zo mata ta tana shi abinci. To kaga idan ka dauki wannan usulubi da wannan salo shikenan, kai ma da ƙanninka da yayinka da waneninka ba yanda za a yi ɗiyanka su riƙa daraja su da ƙimansu, amma suna zawwa ya zama to kai ne za ka girmama su, ka mutunta su, ka darajta su, ka nuna waɗannan mutanen suna da muhimmanci a cikin rayuwanka. Ɗiyanka ya su fahimci inda ka sa gaba, matarka ya ta fahimci inda ka sa gaba, amma ya zama to dama ka zama to solofiyon namiji, ma'ana kai bakka da has kawai ka bar yara da mata suke kitsa su dama abin da suka dama a cikin gida. A irin wannan yanayin ne za ka ga mutum mahaifiyar shi ma ta zo an ba kasa ba ta kula da ya kamata. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kiyaye, da haka duk wanda yake so yan shi su samu tarbiya, shi a karan kanshi ya zama to yana girmama wanda suke sama da shi, mana yana girmama mahaifan shi. Wannan iya daga cikin abubuwan da Malam Muhammad Jamilu Zainu ya kawo a cikin littafin ya zamu tarbiyantar da yara. Ƙarin bayani akan abin da malam ya kawo, ga wasu gabbai kamar haka. A gurguje, abu na farko, iya da kyau a tarbiyantar da yaro ta bangaren da ya shafi imani, kamar da malam ya yi bayani akan haka a cikin wannan ginshi. Imani da Allah, imani da ranar lahira, imani da manzanni da littafan da Allah ya sabkar, imani da ranar lahira da kadara alheri ne ko kuma sabanin alheri ne. A karantar da yaro ya san wannan da kyau, bangaren da ya shafi aqida, ya san cewa sallar shi da zai yi, da yanka da zai yi, da rayuwar shi da yake yi, da mutuwa gaba daya wani abu ne wanda yake mallakar Allah ne subhanahu wataala, shi kadai ba wani wanda ake sanya wa Allah a wannan bangare. Mana in zai sallar shi dan Allah, idan zai yi yanka yi dan Allah, idan rayuwar shi da yake yi yayi ta dan Allah, sannan kuma ya sani cewa mutuwar shi ma in ya mutu Ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake jibinta lamarin hatta wadanda suka mutu. Sannan ka tarbiyantar da yaron ka bangaren da ya shahi dabi'u da halaye, halayen su zaman to halaye ne managarta. Suna cewa yansha'us saghiru ala ma kana waliduhu, yace innal uruqa alaiha yunbitu shajaru, lalle yaro yana tasowa ya bubbugu ya zaman to da cikin hali da dabi'an da mahaifin shi yake kai, kina ya zaman to halaye ne masu kyau, ya zaman to hali ne mai kyau. Yace ka sani innal uruqa, suwa jijiyoyi ko kuma alewa jijiya da kake gani, mana na jijiyanka jininka akan shi ne, akan jijiya ne icce yake tsuruwa. To kai ma akan halin ka ne managarci danka zai zo ya toho ya tsuru. Sannan ka sani kuma cewa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu, al'umma kawai hali dabi'a shine mutane. Idan zaman to wannan halin yaron ka bai da hali mai kyau, kaga yaro dan karrami baya jin maganar kowa, baya jin has, yana wuri-wuri, ba wanda yake sai mishi magana ya saurare shi, hatta da mahaifin shi kuma mahaifin shi suna shakka su mishi magana akan abu kaza ba zai bari ba. To Allah kiyaye. Kaga ya kamata yaro zaman to ya dabi'u da halaye masu ya san kunya, kunya ɗaya daga cikin imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-haya'u min al-iman, ita kunya da kake gani ta daga cikin wani kaso ne na imani. Wani yake cewa wamal husnu fi wajhi al-fata sharafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wala akhlaqu, yake cewa wal khala'iq, ba fa kyawu bane ba kawai zaman to huskanka mai kyau ne, a wannan ba shakka cewa kyau ba wani matsayi bane, ba wani daraja bane ba. Idza lam yakun fi fi'lihi, idan zaman to a cikin halayenka da dabi'unka babu wannan kyawu, to wannan aikin banza ne kake aikata, bi ma'ana aikinka kyawun huskanka bai gadar maka da komi. Yau nawa za ka ga misali yanzu ka ɗauki irin yaran da za ka ga ‘yan mata ga ta nan yarinya ce masha Allah tabarakallahu, son kowa kin wanda ya rasa, amma sai ka ga ta yi aure ya wuce alisafa, kuma in ka bincike abin sai ka ga tushen matsalan daga ita ce yarinye. Ana ga tana da kyawun sura, tana da kyawun huska, amma halinta da ɗabi'anta ba ya da kyawu, sai ta zamanto kaman balbila. farin tafari ne tas cikin kuma baki ne kirin kaga kenan hali shine mutum bai da hali biyar da biyu masu kyawu sai ga abuwa sun gagara wanda yake cewa wal mar'u bil akhlaqi yasmu dhikruhu shi hu adam da kake gani da halaye ne managarta ambatan shi yake daukaka ya hauhawa yake cewa wa biha yufdalu fil wara wa yuqaru a cikin al'umma da wannan halin nashi ne za a fifita shi a tsakanin halittu sannan kuma a darajta shi a girmama shi kamar da Mahmudul Ayyubi yake fada wani yake cewa fa idza ruziqta khaliqatan mahmudatan in aka arzuta ka da halaye managarta yace faqad istafaka muqassimul arzaqi ka sani cewa lalle mai raba arziki ya zabe ka kenan Allah subhanahu wataala duk wanda aka arzuta shi da hali mai kyau halaye managarta halaye abun misali abun buga misali abun alfahari to wannan lalle tabbas mutumin ya riga ya jeho ya tabe da sauran bayanai da malamai suke makamantan wannan kenan a tarbiyantar da yaro ya zamanto ya riga dabi'u da halaye masu kyau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah mai girma da buwa ya yabe shi akan cewa innaka la'ala khuluqin azim sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa a wurare daban-daban lalle hali shine imani Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa babu wani abu mafi yauni a saman sikeli a gobe kiyama wajen awu sama da abin da ya shaye mutum ya zo da halaye da dabi'u masu kyau daga cikin waɗannan halaye masu kyau ɗan uwa wanda ya kamata a sama yara a gaba a na farko akwai as-sidqu gaskiya yaron ke zamanto mai gaskiya ne kar yaro ya zamanto yana ƙarireki in yaro ya zamanto ya dauki manhaji na ƙarya akwai matsala me yasa matsala saboda ba za ka iya sani ina aka kwana ba duk abin da zai hodi maka mashkukun fihi duk abin da zai hodi maka kaso da yawa ƙarya ne to za ka iya hukunta shi ko kuma ka mishi abin da ya kamata bangaren da shi tarbiya dan ka tun daga fari yaro yayi kokari matuƙa ga cewa yaro ya zamanto mai gaskiya kar ku rika fadin magana ku ma mahaifa a matsayin ku na mahaifa a matsayin da kuna ga ku ba komai bane ba mana ce ai je kana ma kaza ko kuma annata yana kama kaza amma duka kuma a ji shuru kawai sai yaro ya fahimci cewa kai wannan magana ta ba ku anya haka nan ce ko kuma madama kin ce kaza fa amma kuma har zikin ki kenan kar yaro a saba mishi da haka ku kai kokari ku ka fadi to ku kokari ku cika wannan shi zai tabbatar da shi ma yaron ya tashi akan wannan dabi'a akwai amana yaro ya zamanto yana da kiyaye amana yana kula da ita akwai alwafa'u akwai cika alƙawali akwai hifzul lisan danka ya zamanto yana kame halishin shi bai da cece kuce da surutai da yawa marasa amfani bai da zage-zage da fadin kalmomi na batsa da sauran kalmomi na musgunawa mutane sannan kuma karantar da shi gurzantaka ka karantar da shi muru'a shine mutunci yaron kai zamanto ya san ya kamata yawa muru'a mana sanin ya kamata yaron kai zamanto ya san ya kamata in ya ga wani mutum babba da kaya ya amsa mishi in ya ga gajiye ya tausaya mishi in ya ga wane ne yayi kaza waɗannan halaye da dabi'u su sa yaro ya tashi a cikin yanayin da yake mai kyawu ne sannan kuma alkaramu yaro ya zamanto yana da bayarwa ko da dan kadan inda yake da in ya ga wanda bai da to yi kokari ya dan tsungura mishi wani abu ko kuma ya dan bashi wani kaso daga cikin abin da shi yake da sannan ya zamanto mai rahama ya zamanto al'iffa mai kamewa lasiya a bangaren da ya shahi mazan da matan gaba daya namiji ya zamanto kamamme ne sannan ita mace ta zamanto kamamma ce sannan akwai at-tawadu yaranka ka karantar da shi kare zamanto mai dagin kai mai alfahari mai jijji da kai mai nuna cewa ni kaza ne ko ni dan gidan wane ne ko kuma mu baban mu shine wane ko kuma baban mu yake da kaza ko na makamanci wannan bai halatta ka karantar da shi tawadu abin da yake cewa tawadu kenan ya zamanto mai kankantar da kanshi dan Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah dukkan wanda ya kankantar da kanshi dan Allah ya nuna shi ba komai bane ba to wannan tabbas Allah mai girma da buwa ya sai ya dauka kashi sannan ka karantar da diyanka daga cikin halaye managarta ikhlasi bima'ana abinda za su yi su yi kokari su rika yi dan Allah duk abinda za su yi dan Allah kar su ga cewa dan yanzu baba yana gani na ne ko kuma dan yanzu mama tana gani na ne ya zamanto su rika ka hada su da Allah ma'ana alaka su zamanto da Allah ne ba da kai ba saboda kai za su iya barin ka duk lokacin da suka tayi wani waje sai kaga cewa sun bigi gaban kansu sun dauki wata rayuwa ta daban saboda mamma batta nan ba baya na amma idan ya zamanto an karantar da su girman Allah duk inda suka tayi duk abin da za su aikata to suna karkashin kulawar Allah subhanahu wataala to wannan zai taimaka akan yaran kai zamanto sun samu tarbiya nagartatta sai su zamanto mutanen kirki a duk inda suka tsinci kansu sannan al-itiqan daga cikin abin da ya kamata uwaye su kula yaranka duk abin da zai
kai ugari kaga cewa ya itikane shi karatu na makaranta har da ce zai bada ki tabbatar da cewa har da nan da kakka har da ce ta zauna sannan wani aiki ne za a koya ma yaro za a koya mata wanke wanke za a koya mishi wane ne a tabbatar da cewa ya iya abin da gaske aka bata wanke wanke aka ga ta yi wani burabura sai aka kira wacce yazo kin ga yanda ake yi abu kaza kaza zaki in ke kai kaza kwanonin ba za su yi kaza ba za su huta tas za a yi wani kinai ya zaman to da abin da za su yi shi da itikani da kwarewa wannan sai ya taimaka musu a cikin rayuwarsu rayuwarsu ta zaman to rayuwa ce nagartatta akwai musu annazafa tsafta su zaman to yara ne masu tsafta ba kazammai ba ya zaman to yaro ya yi girma girman da ya kamata ya rika kula da tsafta amma ya ga shi malam sai a hankali wannan duka iya daga cikin abin da ya kamata tun yaro yana dan karrami a koya mishi akwai mushe zarka zaman to hadan tsab kowane lokaci sannan annizamu a karantar da yaro tsari ya tsara kayan karatun shi na makaranta na lakwal na wane ne duka ga komai da komai a tsari ya zaman to kayan shi da zai rika sawa su ma a tsari abubuwan da zai rika amfani da su su ma a tsari kada zaman to kawai yana komawa daga makaranta ko lakwal kawai kayan anan zai watakila ya tayi gwadala a dokar abinci ko kuma a makamancin wannan a can zai yadda su yi gaba sai an tashi zuwa makarantar marita ko suwa lakwal in marita ko hallo a shiga neman ka ya zaman to yaro iya da tsari wannan duka karantar da shi ake yaka ga wuri kaza a kafa musu ko wani kuso shi ne a ce in kun zo ku rika rataya kayanku anan kayanku na makaranta ku rataya anan kayanku na lakwal ku rataya anan wannan tsari a karantar da yaro iya da kyau saboda zaka ga mutum da yawa ya girma bai da tsari sai ganshi a shaguli yana samun abubuwa da yawa a cikin rayuwar shi amma kasa injazin komi saboda asalin bai da tsari kuma rashin tsari shine babbar matsala a cikin rayuwa hatta da lokutan su a musu tsari a tsara musu lokuta ya zaman to lokaci kaza kaza ne lokaci kaza kaza ne ɗan uwa musulmi waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da za su taimaka mana kwarai da gaske bangaren da ya shahi yaran musu zaman to abin misali ne su zaman to abin alfahari ne su za su yi alfahari da kansu wayan su yi alfahari da su al'umma ta yi alfahari da su gaba ɗaya wannan su ne kaɗan daga cikin halayen da ya kamata a karantar da yaro ya zamanto ya kiyaye su sannan kuma kishiyan waɗannan halayen managarta su ne abubuwan da suke misali ƙarya ya nisance shi alkhiyana ha'inci ya nisance shi yanzu da maganar da ake da cin hanci da rashawa da wane ne an babake ne da dukiyar al'umma da sauransu duka me ya kawo shi alkhiyana ha'inci ne an amintar da mutum an bashi kaza an bashi wata amana an bashi wani matsayi sai zamanto al'umma zalimtar su ne zai rike har sanan kuma yaro ya kiyaye halshen shi mina shatami game da zage-zage kare zamanto yana yi kenan wannan kuma duka uwaye sun fasa diya za su zamanto sun kokoyi su a wannan bangaren da ya shahi halaye bangare na gaba shine aljanibul jismi bangaren da ya shahi gangan jikin yaro ya kamata a tarbiyyantar da gangan jikin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa inna li badanika alayka haqq ka sani cewa lalle gangan jikinka alayka haqqa yana da haƙƙi a kanka to bangaren da ya shahi gangan jikin shi abu na farko idan yazo misali cin abinci a karantar da shi yaya kamata ya ci abincin nan ta hanyar da ya ci bangare ya bar ya ci ya kasa cikin shi kashi uku misali wani bangare ya ci abinci wani bangare ya sha ruwa wani bangare kuma ya bada ya rika numfashi saboda lafiyar shi da gangan jikin shi da wannan din shi kare a bar shi ya zama to ya sai ya ci yayi gangan kare kamar da ake cewa da Hausa wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamala abdu adama wi'an sharran min batnihi da adam bai taba cika wani makayi ba mafi sharri sama da cikin shi in ya zama to babu yanda zaka yi to ya karaba shi kashi uku an abinci ya burge ka ci kashi daya ruwa kashi daya kuma ka rika yin lumfashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al-mu'min al-qawiyyu mai imani mai karhi mai kazar mai hamzari khairun shine mafi alheri har a waje Allah subhanahu wataala kenan yaro bangaren gangan jikin shi kare zaman to kasul kare zaman to farisi wani mai son jiki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa lalle shi ma mutum mu'mini mai imani akwai alheri tare da shi sai dai kuma wancan na farkon ya yi shi alheri a karantar da yaro nazafatul asnan ta bangaren gangan jikin shi tsaftace baki kira shi da suna haƙuran shi in ma babu abin da za a iya saya mishi abin aswaki irin na zamani ga irin aswaki na kadogo in ma shi bai samu ba ga irin dogon yaro ya rika goge bakin shi sannan kuma wali ya daini ya rika kula da hannayen shi yana wanke su sannan kuma taqribul azafir ya rika hudda faratunan shi kar ka ga ya bar faratuna sun yi zako dauda ya shiga ya kwanta a ciki wannan iya daga cikin abin da ya kamata a kula wa yaro lokaci zuwa lokaci a so musu abu hudda harce su rika hudda ko kuma a rika hudda musu har su kai matakin da za su iya huddawa ko kuma dabi'an da za ka ga yau wasu daga cikin matasa da niyan koyon turawa kaga mutun ya bar horatun sun yi zabo-zabo ko kuma cikin yatsotsin nashi ya zabe wata wani yatsa ɗaya sai ya bari horatun sai zama tsankalele ya rika wani renen shi yana wani tattalin shi yana kankari ana gyara shi ana wani ne wannan baya halatta sannan kuma haka iya daga cikin abin da ya kamata a kula wa yara ta bangaren da ya shahi gangan jikin su al-i'tidalu fil mashi in suna tahiya akwai musu da ake tahiya ta kirki kar su rika wani tahiya haka a watsi ko kuma su rika wani tahiya irin na girman kai da jijjire kai a koya musu tahiya a nitsi tahiya ta mutane kirki yana zama kar ya zama to yana tahiya yana daga kirji yana nuna kaman shi yayi kowa ko zai iya ba kowa kashi ko makamancin wannan a lokacin da ya zo barci akwai amshi cewa ya yi barci a bangaren shi na dama sannan kuma ya nisanci kwantawa a saman cikin shi bi ma'ana kenan kariyar da ciki wajen kwanci ya yi kokari matuƙa ya ga cewa ya kwanta a bangaren shi da yake na dama ne sannan wannan shi ne bangaren da ya shahi aljismi kenan gangan jikin yaro sai bangaren da ya shahi jinsi idan zama to kana da yara mata yanda za ka tarbiyyantar da su akwai salo da ya kamata ka bi kamar yadda in kana da maza su ma akwai salon da ya kamata ka bi sannan kuma idan kana da gaba daya hallo su ma akwai salon da ya kamata ka bi daga cikin abubuwan da ya kamata a kula a wannan bangare shine a karantar da yaro da dubban barci sannan kuma a karantar da yaro hududul libas ta bangaren da ya sha in namiji ne a kwatanta mishi cewa ga haka irin kayan da ya kamata ka sa irin haka ne sai ga yaro bai tarbiyyantu da kewa ko kuma an tarbiyyantar da shi yayi watsi da abu ya zama sandalerin kato sai ya fito cikin anguwa da gajeren wando ba riga al'umma kowa na kallon shi kaga wannan baya halatta a karantar da shi ce al'aurarka daga waje kaza ne zuwa waje kaza ka kiyaye kar kai wasa haka ita mace a karantar da ita gaba ɗayan ki al'aura ce banda tafin hannun ki da huskan ki kawai sannan kuma a karantar da su adabul isti'zan ladubba na neman izini in danka zai shiga ɗakin mahaifiyar shi ya nemi izini assalamu alaikum wa alaikum assalam udkhul shigo yawa sai shiga in yayi sallama aka amsa sallama kace koma ya koma kenan san dai wani wuri ne wanda yana da iyaka iya da limit mana bai da ƴancin da zai rika shiga iyayen da ya gada wasu shiga da gudu suna huta a ba irin wannan ba al-isti'zan abu koya musu da ake neman izini sannan kuma haka a karantar da su haddul basar su kiyaye su rimtsa ganin su duk abin da aka gudu ana kallon tele ne an gudu wani abin da bai kamata ba to su yaran ke a yau da gobe karantar da su ana ka zo kai ku duba ku ganin su wani abin kaga bai kamata ba Allah ya hana akwai kaza sai a kashe telen nan sai a kashe wallahi in suka tarbiyantu haka ko ran da baki nan ma daga an gudu abin da bai kamata ba wallahi kashe za su saboda ka lura in kama yaro tarbiya akan wani abu daga ya ga abun a wani waje sai ce kai zuwa kaza sai abun sai ka ga lalle abun in ana karantarwa ana tarbiyyantarwa abun tarbiyya yana da amfani idan ka nuna ma yaro matsalan abu da hatsarin shi da rashin dacewa da wane ne sai ka ga in ya ga wanda yake ma abun tausayi yake kallon shi to yana da kyau a karantar da yara ghaddul basar su rika rimtsi ganin su kasu galle abin da bai kamata ba sannan kuma su nisanci duk abin da zai kai zuwa ga ya tayar musu da sha'awan su sannan kuma a karantar da su hukumce balaga an ka balaga in ka ga kaza ne in kai maholiki in kaza in yaro ya kai wannan matakin an ka ya kai matakin da ana ga cewa ya balaga ko kuma yana dab da balaga to sai a rika zantawa da shi ta wannan bangare a karantar da shi ya ya kamata in yayi maholiki ya ake wankan ibada haka in bace ce ita ma in ta ga kaza ne in ta ga kaza ne haka sai ka ga yara sun huta daga cikin abin da ya shahi jahilci na addini amma nan za ka gani yaro ko yarinya yaro ya rika ya rinya ta rike ta kai inda ta kai amma kuma bata san inda ake wankan ibada ba bai san inda ake wankan ibada ba wannan abubuwa duka suna faruwa haka wajibi ne uwaye su yi kokari matuƙa su ga cewa a hankalin rayuwa yau da gobe waɗannan abubuwa duka ai kokarin kiyaye su sannan kuma bangaren da ya shahi zamantakewa gaba ta gaba ya kamata yaro a tarbiyantar da shi a cikin harkan zamantakewa, ya zamanto yana girmama yayin shi, ya zamanto kannin shi yana tausaya musu, ya zamanto yana ƴan uwan mahaifin shi yana kula da su, ƴan uwan mahaifin shi yana kula da su, sannan makwabta yana kula da haƙƙin su, yana kula da haƙƙin abakai, sannan kuma ya san haƙƙin babba, ya san haƙƙin ƙarami, sannan kuma ya san haƙƙin mai rauni, ya san haƙƙin malami, ya san haƙƙin mara lafiya, ya san haƙƙin dan aiki. Duka waɗannan abubuwa da kutumta mishi cewa dan kaga wanda yana muku wanke-wanke ba yana nihin, ana nihin bawa ba ne ba, a'a shi ma wani kokari ne yake a cikin rayuwar shi saboda ya samu dan abin da zai ci kuma ya je yi wani aiki na ibada na abin da ya shafi karatu. Yan uwa musulmi, kasancewar lokaci ya kare, insha Allah ta'ala daga nan zan tsaya. Abin da muka ji na daidai, Allah subhanahu wataala ba mu iko aiki da shi. Abin da muka ji na kuskure, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Insha Allah kenan, satin sama za mu yi darasi na ƙarshe a cikin wannan abin da ya shafi hanyoyin da ya kamata a bi a yi tarbiya. فاتم أبنجي سبحانه وتعالى أنفان الرمود أبن دمك سورارا بذل القدر كفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.